الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاشدة رمضان هجرة تدبودة داري حدودة 45 داي داي دا 26 غواتن أوكو شكرة تدبوبي دا 20 دا حدو زامشق تفسير سورة صاد إن شاء الله دا آية تفرقو إتجي سورة 30 دا توقس كما آيو يمنا يو سنادو كدا بياني أكان آدل شيغ شغبا الله سبحانه وتعالى يقول
بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر
الله سبحانه وتعالى يا فارو النصورة ده حرف صاد وندشي يبرو كنسا سنو معنسا sayar rantsuwa yace wal qur'ani zikr kuma ina rantsuwa da alqur'ani mai zikiri kama akasarin rantsuwar Allah a cikin alqur'ani zaka samu da alqur'ani mafi yawan rantsuwan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yace wal qur'ani zikr ina rantsuwa da alqur'ani mai zikiri to wannan kalma alqur'ani mai zikiri kalmar zikiri tana da ma'ana mai fadi saboda haka tana iya daukan ma'anar ina rantsuwa da alqur'ani mai dauke da nau'ukan zikiri kuma daidai ne saboda alqur'ani yana dauke da nau'ukan zikirorin Allah subhanahu wata'ala sannan tana iya daukan ma'anar ina rantsuwa da alqur'ani mai dauke da ambaton labarai na bayin Allah mai amfani labarai domin alqur'ani yana dauke da labarai kaga kenan akwai zikirul akhbari idan aka ce zikir alqur'ani mai zikiri wato mai dauke da labarai na bayin Allah wadanda Allah ya sa a cikin alqur'ani sannan idan aka ce wal qur'ani zikir ina rantsuwa da alqur'ani mai zikiri yana daukan ma'anar alqur'ani mai tunatarwa saboda kalman az-zikru tana daukan ma'anar tunatarwa wa zakkir fa inna az-zikra tanfa'ul mu'minin sannan yana daukan ma'anar ina rantsuwa da alqur'ani mai dauke da wa'azi saboda Allah ya sanya wa'azi a cikin alqur'ani kuma yana dauke da ma'anar ina rantsuwa da alqur'ani mai dauke da daraja domin duk wanda ya rike alqur'ani zai samu daraja a duniya da lahira wannan yazo ta aya ta 44 ta suratul zukhruf وإنه لذكر لك ولقومك Allah ya gaya ma annabi yace kaga alqur'anin nan daraja ce gare ka kuma jama'ar ka ma alqur'ani daraja ne gare su saboda ka alqur'ani yana zama sababin daukakar mutun ta duniya kuma sanadin daukakar mutun a lahira don haka kalmar zikiri tana da fadi Allah ya yi rantsuwa da alqur'ani saboda yana dauke da fa'idoji masu dimbin yawa Allah ka samu dace da wadannan fa'idojin sai yace
بل الذين كفروا في
عزة وشقاق الله يكي ودن دسوك كافر چه في عزة سنة چكم وتوجيد كي چين عزة حمية تكبر عن الإيمان سنة دجيد كي سنة غنم سنة قرفن سوى إيماني وشقاق سنة كما سنة چكم ساباني سبدا دوان دي برغس كي عباش دا نسوا duk wanda ya bar gaskiya to ba zai taba zama lafiya ba duk addinin da zai rike a cikin tashin hankali yake babu nutsuwa dan kalma ta shiga tana nufin wato girman kai ya hana su su karbi addini sannan kuma addinin da suke yi din ba su zauna lafiya ba suna da rabuwa so rabu da Allah sannan kuma ba su zauna lafiya ba me Allah yake كم أهلكنا من قبلهم الله يجي كافين سو من مغنى يجي دا مشانا مكة ودن تسكي زامن إلى نبي محمد الله يجي و قرني نو مكة هلكا كافين سو babu wanda ya san dadewar duniyar nan sai Allah saboda ka babu wanda zai gaya maka yawan al'umma da suka rayu a doron ƙasa sai Allah shi kadai shine sai Allah ya nuna cewa halinsu duk iri ɗaya ne duk mutanen da Allah ya halaka su a tarihin duniya karkab halinsu guda ne me halin fana dau suna kururuwa wala tahina manas a lokacin da suke kururuwa ba lokaci bane na tsira domin da aka ce walata ma'ananta laisa wannan malamai sun ce harshen mutanen yaman a maimakon su ce laisa sai su ce lata wato lokacin kururuwan laisa hina manasin ba lokacin tsira bane almanasu shine alfautu wato kafirai suna da dabi'a guda duk waɗanda Allah ya halaka sun yi kururuwa amma yaushe ne suke kururuwa sai halakar ta zo su rika cewa Allah ka agaje mu Allah ka cece mu shi ko Allah ya riga ya saka lokacin da zai iya karban addu'ar bawa idan halaka ta riga ta zo dan ka ce Allah ka agaje ni Allah ba zai agaza maka ba wannan ba shakka zaka gani a suratul anbiya'i aya ta 11 fama zalat tilka da'awahum حتى جعلناهم خامد خامدين wannan shine abin da suka ringa fada wayo Allah wanda bai sa Allah ya cece ka ba saboda lokacin da kake wayo din lokacin tsira ya wuce idan halaka ta riga ta bayyana dan kai addu'a Allah ba zai karba ba a suratu ghafir aya ta 85 Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana lokacin da suka ga saukar azaban mu imanin su ba zai amfane su ba Allah ya kare mu daga azabar Allah sai yace ajibu an ja'ahum munzirun minhum suna mamaki ya za a samu mai gargadi ya zo daga cikin su shine annabi Muhammad suna mamaki a ce an ciro mutum ya zo yana wa'azi a cikin su wa qala al kafiruna sai kafirai na cewa hadha sahirun kazzabun wannan sai kafirai suke cewa haza shi Muhammad sahirun matsafi ne kazzabun mai yawan ƙarya kaga sun karyata Annabi Muhammad sannan sun danganta shi ga tsafi saboda ka in wata mu'jiza mu'jiza shine abin mamaki wanda Allah ke sa annabawa suna yi idan wata mu'jiza ta tabbata a hannun manzon Allah ya ce sihiri ne in ya bude baki ya magana su ce ƙarya ne me suka ce a gaba أجعل الآلهة إلها واحدا ينزو محمد يا سكا أبا بن بوتا يا ميدا سوء أجن بوتا دايا سوء دا سنة أبو بن بوتا دايوا كولو كتن دا أكي فتو مكا مزو الله يترد دا قمكا داري أكو دا ستن أجي وين كأبا داري أكو دا ستن وانا قبا إيا كان سبكينا كوا دا ناشي الله أجن بوتا to so abin da ke ba su mamaki yanzu duk waɗannan abubuwan bauta a basu a dawo ma ɗaya tak suka ce inna hadha la shay'un ujab lalle wannan abin mamaki ne da larabci da al-ajabu da al-ujabu wahidun babu bambanci inna hadha la shay'un ajib ba laifi bane wan talaqa al-mala'u minhu وانطلق الملأ منهم شغبني daga cikin su suka tafi kaga wannan ya nuna cewa sun yi ta mitin ma akan Annabi Muhammad mutanen Makka suka yi mitin akai akai manyan gari su hadu su ne al-mala'u ai ta tattaunawa game da manzon Allah to sun yi gaggarumin zama وانطلق الملأ منهم bayan an yi zaman sai manyan mutane suka tashi suna gaya wa abokan zama waɗanda aka yi taro da su a nimshu wato siru ala tariqatikum almashi wasairu ma'anan su ɗaya wato bayan an gama zama sai manyan na cewa mutanen ku ci gaba da tafiya akan al'adar ku kawai shine imshu ku ci gaba da tafiyar ku wasbiru ala alihatikum ku yi hakuri ku rike gumakanku kar ku yarda ku dauki abin da Muhammad ya faɗa shine suke cewa wasbiru ala alihatikum ku yi hakuri duk batancin da ake wa gumakan nan kar ku bar su inna hadha la shay'un yurad mu muna ganin wannan abu ne da dama an shirya shi shiryayye ne wato Muhammad dama ya tsara abin yanda zai rikitar da al'amarin mutanen gari dama shirinsa shine yayi kokari ya samu shugabanci ta yaya zai samu shugabanci da daukaka sai ya fito da wannan hanya shine suke cewa inna hadha la shay'un yurad wannan abu akwai manufa meye manufar mutum ɗaya ya tashi a gari yana cewa ku zo ku bauta ma Allah yana da manufa manufar yana so ya samu daukaka ba shakka yana daga cikin abin da suka jefi annabi da shi bayan sun karya tashi sannan ko suke cewa yana da manufar samun girma ai daukaka ce annabi yake so ya samu daga cikin hujjojinsu suka ce suka ce ma sami'na bi hadha fil millati al-akhira ba mu taba jin wannan ba ga al'umar da ta karshe milla ta karshe milla ta karshe ita ce kristaniti suna cewa ba su taba ji ba da a ce gaskiya ne da sun samu labari ta wajen nasara amma tun da an ya kasance ba su ji labari wato addinin da shi annabi ya zo da shi bai yi kama da na nasara din ba tun da addinin annabi Muhammad bai yi kama da na nasara ba in hadha illa ikhtilaf wannan ba komai bane face kirkira ya za a yi addinin annabi Muhammad ya yi kama da na nasara abinda suke cewa ai addinin da nasara suka rike shine salisu salasa ai Allah ba ɗaya bane ɗayan uku ne ko dai Allah ko Maryam ko Isa kaga kenan abin bautan ba ɗaya bane to kenan koda addinin ma da aka saukar daga sama to na ƙarshen ma gashi ya zo da cewar Allah ba ɗaya bane ya za a yi a zo a ce mana wai Allah ɗaya to sannan ma kuma hujjar ba ta ƙare ba suka ce a wani
بيننا بل هو في شك من ذكري بل لما ذوقوا عذاب
أنزل عليه ذكر من بيننا سنما مقدرا غاسكيا ني الله يا ايكو دان ساكو تو وي ميسا زا زابي محمد شي كدي وا يفا غارين نان ني تو كاغا تناني ايرين دا كافيري سبودا كا اذا الله يا زابي سو سنا غانين يا كاماتا اتشي سو ني ماسو زابين با الله با سو زاس زابوا زا اباشي شوغبانشي ا غاري انزل عليه ذكر من بيننا ساي اكا زابي شي اكا سوكار مر دا ذكري من بيننا ا تسكانن مو kaga azzikiru ya zama alquran saboda haka yasa azzikiru yana cikin sunayen alquran ashe an saukar ma annabi an saukar muhammadu qur'ani min bainina a tsakanin mu saboda yadda a ce Allah ya zaba annabi muhammad ya bashi sako ba balhum fi shakkin min zikri Allah ya ce suna dai ta shakka game da alqurani da saukar game da hukunci ballan ma yazuqo azabin Allah yace basu kai ga dandana azaba bane tukuna Allah ya kare mu sai Allah yace da kuke cewa dan me za a zabi Muhammadu shi kadai a bashi manzanci a gari sai Allah yace to am inda hum khaza'in wa rahmatu rabbika taskar rahmar Allah a hannunsu take inda Allah ya ba su ajiyar rahamarsa to bai wa su ce muna da zabi akan wanda za a aika taskar Allah ba hannunsu take ba al-azizul wahhab shi ko Allah mabuwayi ne idan aka ce mabuwayi ba abin da ya gagare shi kuma Allah al-wahhab ne mai kyauta ne ba dan ka cancanta ba saboda haka Allah yana iya dauko daya bashi kyauta uba bai samu ba yana iya daukan mummuna ya bashi kyauta kikkiawa bai samu ba shine al-wahhab Allah yana bada kyautansa ga wanda shi ya zaba ba wanda kai ka zaba ba saboda ka taskar Allah a hannunsa take shi kuma Allah babu mai iko a kansa shine sai Allah ya saki tambaya am lahum mulku samawati wal ardi koko mulkin samai da kasa yana wurin su suna da mulkin sama da kasa wama bainahuma da abin da yazo a tsakanin su idan suna da wannan mulkin falyartaqu fil asbabi to sai su haura ta hanyoyi falyaf'adu fil asbabi allati tusiluhum ila samai tunda idan kana da iko da sama da kasa kaga kenan ka san hanyar da za a shiga a wuce shi yasa sai Allah ya ce to idan suna da ikon sama da kasa da abin da ke tsakanin su to suna da hanyoyi sai su bi hanyoyin idan sun bi hanyoyin sai su dauko wahayi su saukar ma wanda suke so tunda wahayi dai daga sama ne to kaga kenan mulkin sama da kasan ma ba nasu bane sannan kuma wahayin ma ba a hannun su yake ba shine sai Allah ya ce rabu da su jundun ma hunalika Allah ya ce jundun waɗannan su ɗin ma runduna ce ma hunalika mahzumun jundun runduna ce wato Qurayshawa Allah ya ce su ma runduna ce guda daga cikin rundunonin da Allah ya tarwatsa su a zamanin da mahzumun min al-ahzabi idan aka ce mahzumun rundunonin da Allah ya tarwatsa su dan suna da yawa shi yasa sai Allah ya bada misalin irin waɗannan rundunonin waɗanda dama ya hallaka su a zamanin da ya ce kazzabat kazzabat qablahum Allah ya ce kafin mutanen makka su karyata annabi muhammad kafin su su karyata ba su suka fara ba kazzabat qablahum qaum nuh sai Allah ya fara da mutanen farko sune mutanen annabi nuh alaihi salam sun karyata wa adun adawa sun karyata wa fir'aun zul autad fir'aun mai turke na kafa mulki shi ma ya karyata annabi musa da annabi haruna Allah bai dakata haka ba yace wa samudu samudawa ga qaumul lut mutanen annabi lut ashabul aika mutanen annabi shuaibu alaihi salam idan ka ce ashabul aika ana nufin mutanen kurmi mutanen sarkaki saboda kalmar al'aika tana nufin shajarun multaffun wannan yazo ta bayanin ibn al-asir al-litaf al-kamil fi tarikh a juz'i na farko shafin 138 mun yi magana akan ashabul aika a baya a tafsiri ibn al-asir yace inna allaha arsalahu allah ya aiki annabi shuaibu ila ahli madyana mutanen madyana wa hum ashabul aika to mutanen madyana sune mutanen kurmi su kaga kenan mutane daya ne to amma idan kana duba yanda Allah ya bayani su a cikin alqur'ani zaka ga wani lokaci a kira madyan wani lokaci a kira ashabul aika akwai wadanda ke ganin al'umma ce kashi biyu amma Allah ya aika musu annabi daya shine annabi shuaibu shi ibn al-asir yana ganin gari guda ne idan aka ce birnin madyana to shine dai kuma birnin al'aika wato annan ake kira kurmi وكانوا اهل كفر بالله متاني نودا ان سن كافرچه ما الله وبخس للناس في المكاييل والموازين ين كاسواني ماسو چوتار متاني ان سن زو او اذا كا زو اون حتي زا چوچه كا اذا زاكا اون نوين سني ما اچوچه كا نوين كاين دا زاكا سيا ويساد اموالهم سنا باتا دوكيه سو يبرنا دوكيار متاني واتو ما چوتاني قوري wannan yazo ta bayanin Qatada bin Du'ama yace ba asallahu shu'aiban ila ummatayn shik al-imam Qatada yake cewa mutane kashi biyu ne wadanda Allah ya aika annabi shu'aibu gare su akwai ahlu madyana sannan akwai ashabul aika amma akwai malaman da ke ganin ahlu madyana hum ashabul aikati to Allah dai ya kirga wadannan wadannan da Allah yake kirgawa duk an halaka su shine Allah yake kwantar da hankalin annabi Muhammad Allah yana kwantar da hankalin manzonsa yace ka bu kakyali wadannan mutanen makkan jundun jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab su ma runduna ce daga cikin rundunonin da Allah ya tarwatsa su a da ba su fi karfin sa ba wato kamar ana cewa annabi karka damu kamar yanda mutanen annabi Nuhu da Adawa da Fir'auna Samudawa mutanen annabi Lut da mutanen annabi Shu'aibu kamar yanda suka ƙaryata manzanni waɗannan ma hakan suke kuma abin da ya samu waɗancan zai samu waɗannan shine yasa da Allah ya kirga su sai ya ce ulaikal ahzabu to ai waɗannan sune rundunonin kamar yanda Allah ya faɗa a suratul shu'ara kazzaba ashabul aikatil mursalin wato idan aka ce ashabul aika ana nufin mutanen annabi shu'aib me Allah ya tabbatar a gaba in kullun kowanne daga cikin waɗannan da muka kirga babu wani illa kazzabar rusula face sun kare ta manzali dukkan su yanda Allah ya kirga mutanen annabi Nuhu Adawa Fir'auna Samudawa yace duka sun ƙaryata manzanni me ya faru fa haqqa iqab sai azaba ta sauka dan aka ce haqqa wajabat idan azaba ta sauka kaga Allah ya halaka su kidan dan haka duk waɗancan na bayan Allah yake na halaka su waɗannan fa sai yace
wa ma yanzuha wala illa sahata wahidata ma lahu sawaba
sai Allah yace wa ma yanzuha ulai su ma waɗannan na makka yana ga yawa annabi so da kai sa annabi ya samu rarashin Allah a lokacin da yake isar da sako Allah ya kan rarashi annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dubi alqur'ani kutan ko ina haka zaka gani zai yi wuya a dauki sura guda a kare ta ba tare da an yi rarashi ga manzon Allah ba Allah ya ce wa ma yanzuru haulai wadannan ma da kake gani ai ba abin da suke jira illa sayhatan wahida face kara daya kuma idan wannan ƙara ta zo malaha min fawakin ba ta komawa wato ba abin da zai hana ta tabbata idan qarar ta zo ba abin da ke iya mai da ita Allah bai tabbatar da zai halaka su ba amma ya tsoratar da su qara guda ta ishi garin Makka Allah ke gaya musu saboda su gane ba su gagara Allah ba amma Allah bai nuna cewa zai halaka su ba yana cewa ba abin da suke jira face qara daya wannan qarar kuma in ta zo ba abin da ke mai da ita ai kaga me ce za ta zo ba ana tsoratar da su ne saboda Allah ya sani mutanen Makka da su musulunta kuma Allah ba zai halaka su ba to nan sai Allah ya ba mu labari har yanzu
wa qalu rabbana ajil lana qatala qabla umil hisab
sai aka samu mai karambani daga cikin mutanen Makka shi bai ma san azabar majiran su take ba har ma roƙonta yake yi kaji fa Allah ya ce wa ma yanzur haula'i ba abin da suke jira face zuwan azaba sai aka samu wani kafiri mai tsaurin kai Allah ya ce wa qalu suka ce rabbana ya Allah ajil lana qitana ka hanzarta mana namu rabo na azaba qabla yawmin hisabi kafin tsayuwar ranar hisabi dai kafiri da ganganci da rashin hankali wai shi yana son ma a bashi azabar shi daga duniya kar ma a je lahira wannan ya samu hadisin Anas bin Malik kuma yana sahih al-Bukhari wa ya faɗi wannan Abu Jahal ne saboda ka Abu Jahal da kake jin labarin sa ba karamin kafiri bane gangancin sa ya wuce misali Anas ya ce Abu Jahal ne ya wannan addu'a Allahumma in kana hadha huwa al-haqq ya Allah in dai ya tabbata abinda Muhammad ya zo da shi shine gaskiya min indika daga wurinka ne fa amtar alaina hijaratan min as-samaa'i wa atfukai mana ruwan duwatsu aw itina bi adabin alim ko ka zo mana da wata azaba mai radadi to kaga wannan rashin hankali ya kai iyaka maimakon idan gaskiya ne Muhammadu daga wurinka yazo Allah ka samu iya yadda da shi tunda ka yadda Allah ne ya aiko shi to dan me zaka yi hasada da wanda Allah ya aiko shi tunda shi Allah ya zabe shi kaga ai Allah in ya zabi bawa akwai dalilin da yasa Allah ya zabe shi akwai dalili idan aka ce Allah shi ya aiko wani to mafi dacewa shine kai roki Allah ya shiryar da zuciyarka amma ba wai saboda kana kin wani don gaskiya ta zo ta wajensa to gombe ma a halaka ka ba za ka karbi gaskiyar ba to a lokacin ma da Abu Jahal ya saukar ya faɗi wannan Allah bai saukar da azaban ga Abu Jahal ba sai Allah ya saukar da aya ta 33 ta suratul anfali wama kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun sai Allah ya ce Allah ba zai musu azaba ba in dai kana gari ashe kaga har yanzu dai akwai rahamar Allah ga mutanen Makka duk tsagerancin da suke yi ga manzon Allah yace kuma Allah ba zai saukar da azaba gare su ba idan dai suna istighfari kaga ya nuna cewa duk maganar da zaka yi duk zunubin da zaka yi in zaka nemi gafaran Allah to wallahi Allah zai gafarta maka amma dan Allah bai saukar da azaba a yanzu din ba kada Abu Jahal ya dauka azabar ba za ta zo ba shine sai Allah ya ce wa ma lahum Allah yu'azzibuhumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil harami me zai hana Allah ya musu azaba baya ga cewa suna hana mutane isa ga Ka'aba suna hana mutane musulunta kaga wannan sai zama alƙawari Abu Jahal koda Allah bai halaka shi ba sai ya mar azaba kuma abin da ya faru kenan Abu Jahal yana cikin waɗanda suke cikin azabar Allah to wannan yana sahih al-Bukhari inda Imam al-Bukhari yake fassara ita wannan aya wa iz qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq yana hadisi na 4371 kuma yana tafsirin suratul ma'arij don anan ma Allah ya bada labarin wannan roƙon farkon suratul ma'arij sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' mai roƙo yake roƙo a saukar mai da azaba yana roƙon azaba wanda dama can ko mai aukuwa ne bi azabin waqi' sai Allah ya ce lil kafirina laisa lahu dafi'un ai wannan azabar dama tana zuwa babu mai tunkuɗe ta ga kafirai to ku duba yanda annabi ya fama don farkon suratu sa'ad yana nuna maka yanda manzon Allah ya fama da mutanen Makka yayi fama da mutanen Makka saboda haka sai Allah ya ba mu annabi Muhammad hakuri me yace masa sai Allah ya ce isbir alama ya kulun ya kai Muhammad kai hakuri da abin da suke fada kai hakuri in ka dubi alqur'ani zaka ga irin wannan suna da yawa fasbir sabran jamila haka dai Allah yake ba mu annabi hakuri kai hakuri game da abin da suke fada su gaya maka matsafi su gaya maka makaryaci duk abin da suke fada kai hakuri inji Allah saboda aikin Allah kake wadhkur abdana daud sai ka rika tuna bawan mu saboda kai idan aka ce sad wal qur'ani zikr kaga kenan alqur'ani mai ambatan labarin bayin Allah na kwarai saboda kai sa da Allah ya rantsuwa da wannan kalma alqur'ani mai zikiri wato alqur'ani mai bada labarin bayin Allah na kwarai saboda kai in ka dubi alqur'ani zaka ga labarin salihai labarin waliyai labarin manzanni isbir ala ma yaqulun kai hakuri da abin da suke fada wazkur abdana katuna bawan mu dauda zal aidi mai karfin hali innahu awwabun lalle mai komawa ne ga Allah abinda abdullahi ibn abbas yake fassara zal aidi yana yace zal quwwati fil ibada abinda yasa Allah yace ma annabi muhammad ya tuna annabi dawud duk inda kaje Allah ya ce ma annabi muhammad ka tuna wani to ba karamin mutum bane babban mutum ne yana da wani abin koyi wanda ake son annabi yayi koyi da shi saboda haka yasa aka ce ma annabi kai koyi da annabi dawud da ka rika tuna labarin sa tunda Allah ya karanta da annabi labarai game da annabi dawud ya riga ya sani to nan ma sai ya kara mishi yace mi saboda haka yasa ake cewa annabi dawud yana daga cikin mutanen da Allah ya fi jinjina musu akan bautar Allah idan ana maganar ibada to idan an kawo ka annabi dawud da sai kai saranda in dai bautar Allah ne da an ce annabi dawud da to magana ta kare yana daga cikin abinda Allah ya masa wanda bai ma wani ba domin Allah yakan ba da ni'imar sa ga bawa ba lalle bane ya raba irin ta ga kowa baiwa kyauta ce ta Allah saboda haka zaka samu wasu annabawan Allah ya musu kyautan da shi kansa manzon Allah bai samu ba amma in ka dawo ga annabi fa zaka samu ya tara mar kyaututtuka wanda karkab din ka hada annabawan ba a ba su irin shi ba amma ba zai hana a samu wani annabi a zamanin da ya samu kyautar da annabi Muhammad bai samu ba inda a ce annabi ya samu da Allah bai ce kai koyi da shi ba kaga sai Allah yace wazkur abdana ka tuna bawan mu Allah yace annabi dawud sal aidi mai tarjiya ne akan ibada sannan innahu awwabun mai komawa ne ga Allah dan zaka samu wani zai yi ibada mai tsanani a yau amma ba zai sake ba sai badi idan yayi ibadar a yau to ba a sakewa sai badi to ba haka annabi dawud yake ba Allah ya ba shi shaidan abu biyu na daya tarjiyar ibada sannan na biyu maimaitawa ibadar mai wahala kuma za a yi ta gobe za a yi ta jibi za a yi ta gata ba fashi shine sai Allah ya ce inna sakharna jibala ma'ahu sai muka hore duwatsu tare da annabi dawud aka hore duwatsu tare da annabi dawud ba ma mutane ba ka san dan adam yana gajiya amma dabba ba ta gajiya halittun Allah ba su saba ma Allah saboda haka sai Allah ya hore duwatsu yusabbihna suna zikiri bil ashiyyi wal ishraq da yamma da kuma lokacin bullowar rana al ishraq lokacin bullowar rana shi yasa ake kiran nafila a wannan lokacin nafilar al ishraq Allah ya tabbatar da cewa annabi dawud alaihi salam da duwatsu suna zikirin Allah tare da shi a suratul anbiya ifa aya ta 79 Allah yake wa sakarna ma dawudal jibala yusabbihuna sai yace wa tayra kaga anan sai Allah ya shigar da tsuntsu a can amma anan sai Allah ya raba aya kashi biyu a suratul anbiya Allah ya ce wasakharna aljibala wasakharna ma daud aljibala yusabbihuna wa tayra wa kunna fa'ilin anan kuma fa da Allah ya ce inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihuna bil ashiyi wal ishraq sai ya ce ni
wa mahsura kullun lahu awwab
Allah ya ce wa tayra mahsura tsuntsaye su ma akan tattaro su majmu'a shine mahsura ana tattaro su ga annabi Dawud kaga annabi Dawud ba ma aikin sa bane aikin Allah ne yana taro tsuntsaye kuma anan ba a nuna wani jinsin tsuntsu ba sai ya nuna cewa duk tsuntsun duniya yana zikiri tare da annabi Dawud shi yasa Allah ya ce kullun lahu awwabun duk wani tsuntsu yana biyayya ga annabi Dawud alaihi salam saboda ibadar annabi Dawud sai Allah ya mishi wannan mu'jiza ya bashi wannan daraja da kuma kyauta babu shakka annabi Dawud ya samu wannan kyauta kaga surori kamar guda nawa Allah ya mana bayani kaga suratul anbiya a suratu saba'i ma aya ta 10 nan ma mun karanta ayan walaqad atayna dauda minna fadla sai Allah ya ce maduwa su ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayr kaga nan Allah ya yi umarni Allah ya ce ma duwatsu ya ku duwatsu da ku da tsuntsaye ku koma da ibadar ku ku rika yin ta tare da annabi Dawuda saboda kowace dabba da irin tsarin ibada da take ma Allah da lokacin da Allah ya ware mata tsuntsaye da kake gani akwai lokutan ibada su akwai yanayin ibadar akwai tsarin sa to amma sai Allah saboda ya daraja annabi Dawuda sai Allah ya ce da duwatsu da tsuntsaye lokutan da aka ware muku na ibada ku daina ku dawo ku yi tare da annabi Dawuda ba shakka wannan daraja ce in ka dawo suratul namli wa warisa sulaimanu dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayri wa utina min kulli shay annabi sulaiman yake cewa ya ku jama'a ya ku mutane Allah ya sanar da mu maganar tsuntsaye kuma Allah ya ba mu duk wata kyauta na daraja da za a iya ba mu dan adam annabi sulaiman ya ce inna hadha la huwa al-fadl al-mubin lalle haqiqa wannan falala ce mabayyaniya to dama abinda Allah yake so kenan shi Allah in ya maka ni'ima to baya jin haushi dan ka ji dadin ni'ima ai ya maka ni'iman ne dan ka ji dadi abinda kawai Allah yake so ka yadda shi ya maka sannan kuma ka yi abinda yake so a yi magana ta kare saboda kan Allah ya baka kudi ka yadda ba dabaraka bace duk ilimin ka duk wani sababi da ka bi ka samu kudi wallahi ka daina tunanin dabaranka ne Allah ne ya baka saboda shi ya sauke wannan hanyar ma da ka samu inda bai sauke ta ba za ka samu ba in ka samu me ya kamata ai akwai abubuwan da Allah ya ce ayi to kai to sannan kuma kar ka manta Allah shi ya baka don haka kai ta godiya abinda annabi Sulaiman ya yi kenan yayi godiya ga Allah da shi da mahaifinsa Abdullah ibn Abbas ya karanta wannan ayat da muka karanta aya ta 18 inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihuna bil ashiyi wal ishraq sai Abdullah ibn Abbas ya ce kunna salatul ishraqi in kana neman mafari game da sallar al ishraq wace salla ce ake kira nafilar al ishraq ita ce nafilar da in bayan sallar asubahi ka zauna a masallaci ka yi zikirin Allah rana ta bullo to ba za ka yi nafilar a daidai wannan lokacin ba idan rana ta bullo sai ka ɗora minti 15 a kai sannan ka yi nafila saboda manzon Allah ya hana a yi salla a lokacin da rana take bullowa sai ta ɗaga to idan rana ta ɗaga ɗin nan nafilar da za ka yi raka'a biyun nan ita ce ake kira salatul ishraq waye ya fara yin ta Abdullah ibn Abbas ya ce annabi Dawud ne saboda haka wannan sunna tana da ƙarfi sunna ce ta annabi Dawud kuma manzon Allah ya raya ta ta zama sunnar manzon Allah kaga sunna ce ta annabawa saboda haka yana da falala bayan sallar asubahi ka zauna kai zikirin Allah idan rana ta bullo ka ƙara minti 15 a kai sai ka yi nafila raka'a biyu salatul ishraq sallar walhaji don haka dan mutum yayi raka'a fiye da biyu bai laifi ba wannan hadisin yana al-mustadrakul imam al-hakim da kitab al-musannaf na al-hafiz Abdul Razzaq yana kitab al-musannaf na Ibn Abi Shayba yana mujallad Nabi Shafi na 407 kyautar Allah ga annabi Dawud ba ta kare ba me Allah yace
wa sanadna mulka wa atana
Allah yake wa shaddadna mulkahu mun karfafa mulkin annabi Dawud idan Allah yake ya karfafa mulkin mutum to ka san wannan mulki yayi karfi annabi Dawud ya samu mulki mai karfin gaske to kuma abinda Allah yake karantar da mu shine annabi Dawud ya samu kyakkyawan tsaro duk wani mai mulki yana buƙatar ya samu tsaro da rundunoni da sojoji to duk inda ake son mai mulki ya samu karfi da tsaro annabi Dawud ya samu shi yasa Allah ya maida aikin ga makansa shaddadna mulkahu mun karfafa mulkin annabi Dawud saboda ka in ka tafi fadan baka iya gana annabi Dawud sai in ka ji matakan tsaro ba zai yi ba ga sojoji ga jami'an tsaro Allah ya ce wa atainahu al-hikma kuma muka bashi annabci gashi annabin Allah kuma mai mulki a ƙarshe fa faslul khitab Allah ya bashi ilimi na yanke alƙalanci ilimi basira na alƙalanci saboda ba kowane malami ne yake iya zama alƙali ba sai mai basira saboda wani abin ba ilimi bane basira ce da hikima ta nan shugaba ke iya warware matsala to duk inda shugaba yake buƙatar basira da ilimi Allah ya ba mu annabi Dawud alaihi salam dan kalmar faslal khitab ta samu fassara daban-daban ta samu fassara daban-daban amma wannan ita ce fassaran da ta game duka sauran fassarori Allah ya ba mu annabi Dawud da ilimi na yanke hukunci shine faslal khitabi ilimi na rarrabe maganganu saboda haka wannan in yazo da maganarsa wancan yazo da maganarsa annabi Dawud sai ya gane mai ƙarya ya gane mai gaskiya shi alƙali idan yana sauraron ƙaran mutane inda zaka tambaya alƙali zai gaya maka wani mutumin ta ƙararsa ta maganarsa kawai ba amma bai ma gama magana ba alƙali ya sani mai laifi ne ta maganar kurum yanda yake magana alƙali zai gane kuma wani yana buɗe baki yayi magana saboda ya ƙware mahaƙinci wallahi alƙali ba zai iya ganewa ba sai da manzon Allah ya faɗa shi da kansa ya ce to na fahimta wani zai iya zuwa saboda ya iya magana in ɗauki haƙƙin wani in bashi to idan ma yana ganin ya iya magana ya sani wuta ya ci manzon Allah sai dai to kaga idan an samu wanda zai je kotun manzon Allah ya faɗi magana annabi bai iya gane ta ba wannan ya tabbata annabi ya faɗa wallahi a zamanin manzon Allah zaka samu mutum ya kawo ƙara ko a kawo ƙararsa saboda iya magana shi kansa manzon Allah ba zai gane mai laifi bane shi yasa sai annabi ya gargadi sahaba ya ce to wallahi duk kun iya magana na ɗauki haƙƙin wani na baka wuta ka ci ko ban gane ba lahira sai ka biya to idan annabi ba zai gane ba kaga akwai mutumin da saboda tsabar iya zalunci alƙali ba zai iya gane shi ba zai iya ba to shi annabi Dawud Allah ya masa basira na gane masu laifi ta wajen hukunci shi ne faslal khitab yanda yake ake rarrabe magana kowace iri don ita magana tana da siffanta da tsarinta maganar makaryaci daban ce maganar mai gaskiya daban ce duk mutumin da ke da laifi in yana magana ta maganarsa za a iya samun inda ya tuntube to idan mutum yana da basira zai iya gane wannan gurin kuma har turawa suna amfani da irin wannan saboda haka zaka gani idan ana tuhumar mutum akwai na'urar da za a sa a jikinsa sai kai bayani wannan na'ura tana jikinsa in ya taho inda gaban ƙarya take sai dan ji za razana to wannan na'urar za ta nuna ce a wannan makareci ne wannan ta wannan ne turawa suka gano wanda shi annabi Dawud wannan Allah ya bashi ilimin sa to amma duk da haka sai Allah ya ce sai Allah ya ce ma annabi Muhammad hal ataka naba'ul khasmi ko labarin masu jayayya ya zo gare ka ya kai Muhammad an taɓa samun masu jayayya mutane in aka ce alkhasmu ana nufin masu jayayya da juna akwai ta rigima da ta shiga tsakanin su to kama Allah ya ce shaddadna mulkahu mun karfafa mulkin annabi dawu saboda ka annabi dawu da in ka je fadarsa akwai jami'an tsaro akwai masu gadi baka iya wucewa da sauri amma waɗannan masu jayayyan saboda suna son sai annabi dawu da yayi hukunci a tsakanin su tasawwarul mihrab sai da suka tsallaka katangar masallaci sai da suka shigo ma annabi dawu da duk da wannan tsaron me Allah ya ce a gaba
خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط
إذ دخلوا على داود سيكا جسم فاتهم النبي داود عليه السلام wannan shi yake nuna maka duk tsaron da kake da shi daga Allah ne kuma idan Allah ya yi nufin za a samu matsala a tsaronka to wallahi sai an samu ka duba duk tsaron da Allah ya faɗa sai da ma Allah ya danganta tsaron annabi Dawud da makansa shaddadna mulkahu mu muka karfafa mulkin annabi Dawud sai ga wasu sun tsallaka ta katanga sun faɗo ma annabi Dawud saboda ƙarfin tsaron da annabi Dawud yake da shi da ya gansu fa faza'a minhum sai razana annabi dawu ya razana a ce shugaban kasa duk irin wannan tsaro kana bude kofar daki sai kaga wani yana zaune akan kujera gaga nan sai da kai ta bashi hakuri don kuma magana tsaro ya kare annabi dawu da sai ya firgita kalu suka ce la takhaf karka ji tsoro kasmani baga ba'duna ala ba'din mu khasmani masu jayayya ne kashi biyu shine khasmani muna jayayya mu kashi biyu ne kuma abin da ya faru shine baga ba'duna ala ba'd sashin mu ya ketare iyaka mu sashi saboda kai sa fa hukum bainana sai kai hukunci a tsakaninmu bil haqqi da gaskiya wala tushtit karkayi zalunci shine karka saba ka'ida la tabud anil haqqi wahdina kashiriyad damu ila sawa'is sirat kashiriyad damu tafarki madaidaici wannan ya nuna cewa mutanen kauyawa ne saboda yayi kama da yanda aka samu su kauyawa suka zo ga manzon Allah daya dan sa yayi lalata da matar daya da suka zo magana kai mana hukunci da litafin Allah kai adalci a'a to annabin Allah zaka ce yayi adalci bare kuma kai da ka ketara katanga ma ka shigo gida kana ga mu wani adalci kaga abin da suke ce ma annabi Dawuda suke ce ma annabi Dawuda kai mana hukunci da gaskiya karka saba ka'ida shine la tushqit karka saba ka'ida wahdina ila sawa'is sirat ka shirye da mu tafarki madaidaici wanda shi ya nuna cewa mutanen da ke zama karkara sau da yawa za ka samu ba su iya magana ba amma kuma annabawa suna haƙuri da su rashin iya magana su bai sa annabawan sun tunzura ba wannan shi ya sa Allah ya ce ma annabi Muhammad ka tuna annabi Dawud ka yi haƙuri irin nasa kuma abin da ya faru da manzon Allah kenan yanda annabi Dawud aka samu masu ƙara sun yi irin wannan ɗanyen aiki suka gaya mar irin wannan magana annabi Dawud bai tunzura ba haka ma manzon Allah in ka dubi hadisin al-Imam Bukhari da Muslim a lokacin da waɗannan ƙauyawa suka zo da ƙara gabansa manzon Allah bai fushi ba saboda ƙabba ƙauye ya faɗi maganar banza gare shi ya faɗi maganar da bata dace ba to daga cikin ƙarar da suka yi ya ce inna haza to daya wannan ayar ita ta nuna cewar mutum biyu ne ba gayya bace amma in ka dubi bayanin da ya taho tun daga baya naba'ul khasmi al-khasmu baya nuna adadin mutane suna da yawa haka nan da suka ce la ta khasmani baga khasmani baya nuna mutane biyu ne sai dai anan sai ya tabbatar da ashe mutane biyu ne inna haza akhi kaga mutane biyu ne wannan dan uwana ne lahu 99 na'ja yana da tumakai 99 yana da tunkiya 101 waliya na'jatun wahida liko ina da tunkiya 1 tak faqala sai ce akshilni ha kalamun ta mun tunkiyarka wa azani kuma yabwaye ni fil khitab ta wajen magana ya buwaye ni akan lalle sai in bashi tunkiya 1 ya hada ya zama 100 to shine ya kamata nace bari mu zo wurin ka to da jin wannan mai annabi Dawud ya ce
qala la tadhal mata su'ad la adika illa ya'ad wa inna kathiran min al-khulafa ila yaghri ba'dhum ala ba'dhin alladhina amanu wa 'amilu s-salihat إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجه ننتهي كسا النبي داود رنسي باكي ديجو أنن قارا mutum ne fa yana da awakai yana da tumakai 101 wancan kuma tunkiyarsa daya ya zai samu wancan mai tunkiya daya yace ka bani dayan na kan hada su zama 100 to kaga yana nuna tunda kai matsiyaci ne ba za ka yi arziki ba ba ni ne in kara wannan shi yasa annabi Dawud ransa ya baci kai mai 101 kai ke sha'awar ma mai dayan ma ya baka in ka lura kuma rayuwar dan adam anan haka take da yawa ba duka yan kasuwa ba amma zaka samu da yawa masu kuɗi sun fi son shi talakan mai ba su abin da ya mallakan su kara a maimakon su bashi musamman da mutum ya ce wa azzani mutum ya fi ƙarfi na ya buwaye ni ga mita sai dai in bashi daya nan take annabi Dawud ya ce laqad zalamaka bi su'ali na ajataka ila ni ajihi ya cuce ka da yace ka bashi da ya roke ka ka bashi a tunkiyarka ya hada da tumakansa to nan take annabi Dawud sai ya ci gaba da kuma bayanin halin mutane wa inna kaseeran min al-khulata'i da yawa ko hulda ce ta hada mutane hulda na kasuwanci kamar misali a hada jari a samar da kamfani to da ya bige ba'dhum ala ba'd sai ka samu sashi na cutar sashi kuma haka ne har yanzu duk inda aka ce ma an kafa kamfani to insha Allah da kyar a gama lafiya sai kaga wani tunanin sa ya za a iya cucuwa ne sai Allah annabi Dawud ya ce illal ladina amanu wa amilu salihati sai dai wanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka ingantattu ashe ya nuna ba a rasa mutanen kwarai Allah ka samu a ciki annabi Dawud sai ya ce wa qalilum ma hum in ma akwai to kadan ne ba su ma da yawa to amma take dama Allah bai barin annabawa akan kuskure idan annabi yayi kuskure Allah zai nuna masa kuma nan take zai gyara nan take zanna Dawudu annama fatannahu annabi Dawud sai tabbatar fitina ce muka mata kaga Allah ya mai jarabawa saboda ka Allah yana jarabawa hatta ga manzanni hatta ga annabawa karka dauka wai mu ne kadai fitina take samun mu a'a ai ka ji yanda Allah ya kira ta fatannahu nan take annabi Dawudu ya gane mun jefa mar fitina saboda ka Allah yana jefa fitina ga dan adam duniya dama wani fitina ce haka Allah zai ta mana jarabawa da alheri ya jar wasu jarabawa da sharri har dai zuwa karshen duniya Allah ka samu yacin jarabawa annabi Dawud da ya tabbatar kalmar zanna anan ta haƙaƙa ne dama malamai sun ce idan ka ga zanna a cikin alƙur'ani musamman dai idan Allah yana magana game da annabawa nan tabbas ne kawai annabi Dawud ya tabbatar Allah ya fitine shi ya jefa mar fitina jarabawa nan take fastaghfara rabbahu sai nemi gafaran Allah wa kharra ya faɗi raki'an idan an ce an faɗi ba za a ce ruku'u ba shi yasa kalmar ruku'u a alqur'ani tana zuwa da ma'anar sujuda annabi Dawud ya fadi yayi sujuda nan take wa anaba ya koma ga Allah tabaraka wataala. To daidai wannan gaba aka samu ƙariya da aka danganta ma Annabi Dawud alaihi salam. An danganta ƙariya ga Annabi Dawud. Kuma wannan ƙariyar hadisi ne ma wanda aka samu ta riwayar Anas bin Malik akan cewar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya bada labari wai manzon Allah ya taba cewar inna Dawud alaihi salam wata rana Annabi Dawud hina nazara ila almar'ati ya ga wata mace fahamma biha sai sha'awar ta shiga ransa Annabi Dawud to ita wannan mata kuma matar aure ce fahamma biha saboda ka Annabi Dawud yayi sha'awar ya mallake ta faqata'a ala bani isra'ila ba'san wa awsa sahib alba'th saboda ka sai Annabi Dawud ya shirya tawagar mayaka za a tafi yaki shine alba'th tafiyar za a je yaki ban da shi kamar asariya kenan to hadisi yana cewa alba'th idan aka ce alba'th Annabi ya tura sojoji shi bai je ba to da ya tura sai ya ga ya makomandan idza habara al-aduwwu faqarrib fulanan bayna yaday at-tabuti dama akwai wani akwati wanda Allah ya sanya ragowar kayan Annabi Musa da Annabi Haruna ciki wanda banu Isra'ila suna tabarruki da wannan tabutin wanda labarin sa yazo a suratul baqara labarin sa yana suratul baqara to wannan tabuti din akwatin idan za a tafi yaki to komanda shi ke rike shi a gaban yaki ana tawassuli da wannan tabutin sai a samu nasara kasa Annabi Dawud yayi jihadi yayi yaki kamar yadda manzon Allah yayi fa kana zalika tabutu fi zalika zaman sai manzon Allah yace to zamanin Annabi Dawud akwai wannan akwatin yustansaru bihi manzon Allah yace ana neman nasaran Allah ta yin tabarruki da wannan akwatin faman qudima bayna yaday tabuti to idan aka tafi yakin ba kowa ake sa shi a gaban akwatin ba sojoji wasu na gaba wasu na baya duk wanda aka sa shi a gaban akwatin nan to ba zai dawo da rai ba saboda kamar an zabe shi kenan ba a son ka juya baya ka san gudu ga yaki ma laifi ne lam yarji hatta yuqtala aw yanhazima anhu aljaysh alladhi yuqabiluhu ko dai a ci nasara a yakin ko shi ya mutu saboda ka duk wanda zai mutu na bayan akwatin ne ba na gabansa ba to sai Annabi Dawud ya gane matar wannan mijin matar da Annabi Dawud ya gani yake sha'awa sai ya ce ma komanda ka tafi yaki idan an je yaki ka sa wannan mutumin a gaban wannan akwatin ka ga wannan labari bai dace da Annabin Allah ba to amma kuma yazo ta hadisin manzon Allah fa kudima saboda haka da aka gabatar da mijin sai suka ci nasara a yakin to kaga mutumin bai mutu ba da aka dawo Annabi Dawud ya sake cewa a tafi wani yakin a sa shi a gaba nan ma aka ci nasara a yakin da aka dawo ya sake cewa a tafi wani yakin a sa shi a gaba to kaga ba mu nadama kenan wanda wannan shi yake nuna Annabi Dawud yayi azama sai dai wannan mutumin ya rasu saboda ya auri matarsa wannan labarin ba shi da kyau amma hadisin manzon Allah ne shi yasa muke karantawa don mu tabbatar da ƙaryansa to ana nan da aka sake tafiya yaki ya sake gabatar da wannan mutumi sai mutumin ya rasu to yana rasuwa Annabi Dawud sai ya aure ita wannan matan to kaga Annabi Dawud dama ce yana da mata 101 yanzu ya karbi matan talaka guda ya hada sun zama 100 shi wancan talakan ya mutu bai da ko guda sai ga mala'iku sun taho gidan Annabi Dawud mala'iku sai ga sunan sun bayyana ga Annabi Dawud alaihi salam da suka zo faqasa alaihi alqissa lokacin da suka zo su waɗannan mala'iku a siffan mutane sai wannan ke tambayan Annabi Dawud muna so kai mana hukunci kaga dan uwana dinnan yana da tumakai 101 ni kuma tunkiyata ɗaya ne wannan dan uwa nawa yana ce ya turje sai dai in bashi guda ya matsa sai dai in bashi guda ya hada su zama dari nan take sai Annabi Dawud ya kama fada alhali kuma yayi haka to amma yana fadan sai hankali ya dawo masa fa fatina Dawud sai Annabi Dawud ya gane ashe dai shi ya aikata wannan laifi saboda ya tura wannan mutumin an sa shi a gaban mayaka bai mutu ba ya sake turawa ya sake tura kaga ya tirje shine ma'anan azzani fil khitabi Annabi Dawud yana ankara fasajada sai ya fadi ya sujuda to da ya sujuda ya gane yayi ma Allah laifi fa makasa 40 layla sajidan a wannan hadisin makaji sai da ya kwana 40 yana sujuda da ji ka san magana kuma ta zama ƙarya ta zama tatsuniya kwana 40 yana sujuda hatta na ba'az zar'u min dumu'ihi ala ra'sihi sai da shuka ya fito a kansa sada dalilin hawaye da ya zuba a ƙasa kaga kenan hawayensa ya zama ruwa aka samu iri ya toho ya tsuro akan Annabi Dawud to daga nan ka gane labarin ya zama ƙarya ya zama tatsuniya wa akalatil ardu jabinahu sai da ƙasa ta ci kumatun Annabi Dawud ta ji goshinsa saboda sujudar da yayi ya kulu fi sujudihi a sujudarsa yake cewa rabbi zalla Dawud zallatan abada ma bainal mashriqi wal maghrib ya kai Allah Annabi Dawud ya zame zamewar da ta same shi tafi tsakanin gabas da yamma rabbi illam tarham da'afa Dawud ya Allah idan baka yi jin kai ga raunin Annabi Dawud ba wa taghfir zambahu idan baka gafarta mishi ba ju'ilat zambahu hadisan fil khuluqi min ba'dihi fata Annabi Dawud yana magiya ga Allah akan lalle Allah ya gafarta masa wannan hadisin ta bayanin da yazo a ciki aka ce faja a Jibril alaihi salam sai mala'ika Jibril yazo ga Annabi Dawud ba'da 40 layla bayan an samu kwana 40 fa qala sai ce ya Dawud inna Allah qad ghafara laka al-hamma alladhi hamamta bihi Allah ya gafarta ma yunkulin da kai fa qala Dawud sai Annabi Dawud yace wa qad alimtu anna Allah ta'ala qadirun an yaghfira li na sani Allah zai iya gafarta min alladhi hamamtu bihi abinda nayi yunkuri to amma wa qad araftu anna Allah adalun la yamilu na san Allah mai adalci ne fa kaifa bi fulanin idza jaa yawmal qiyam yunkurin nawa na yadda Allah ya gafarta amma in mun tashi a lahira wannan mijin matan ya zan yi da shi yace ya rabbi damil ladhi yake ce annabi sai shi mala'ika jibril ke cewa ai Allah yana iya sa wannan mutumin ya yafe maka ma sa'alta rabbaka zalika wala in shi'ta la af'alanna duk abin da kake so zan iya isar da shi ga Allah subhanahu wataala to wannan labarin ya zo da riwayoyi daban-daban zaka ga tsarin sa ma haka nan daban-daban to babu shakka duk inda ka ji wannan hadisi ba daga manzon Allah bane asali labarin isra'iliya ne labarin yahudawa saboda kai sa daga cikin waɗanda suka la'anci yahudawa akwai Annabi Dawuda saboda sun markarya lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda Annabi Dawud yana cikin waɗanda suka tsire musu albarka saboda banu isra'ila su shirya ƙarya ma annabi ba komai bane su kirkiro labari su jingina shi ga annabin Allah su bata shi wannan ba komai bane to malamai sun ce wannan hadisi ko da yake ya zo a hadisi yana akwai dalilai da suke nuna cewar ƙarya ce na ɗaya wanda ya ruwaito hadisin daga cikin tabi'ai mutum ɗaya tak ne ba a taɓa samun hadisin ta wata hanya ba sai hanyarsa shi ake kira Yazid bin Aban Ar-Raqashi shi kadai ya ruwaito hadisin daga Anas bin Malik marfu'an to kaga hadisi a ce in ya inganta daga manzon Allah a samu hanyar sa guda ce kuma shi kansa wannan malamin ba'ifun inda zaka dubi sharhin da masana hadisi suke sun ce ba a daukan hadisin wannan malami wanda yana daga cikin dalilai da suke nuna cewar labarin ba gaskiya bane To sannan na biyu shi wannan labari zaka same shi a littafin Bible yana tsohon alƙawari in kana neman labari cewa Annabi Dawud ya tura soja ya mutu ya aure matarsa in ka dubi Bible zaka gani yana nan a cikin Bible kaga wannan shi ya nuna cewa an dauko labarin sai aka sashi a cikin littafin tafsiri da aka samu daidai wannan gaba na ayar sai aka mara da wannan ayar ake nuna cewa ai abinda ayar take nuna wa kenan wannan shine abinda yake nuna cewa labarin ba gaskiya bane saboda asalin sa yana littafin Bani Isra'il na uku babu wani daga cikin littafin hadisi manya wadanda suka bada labarin hadisin nan malamai sun ce baka samun hadisin nan sai a littafin Nawadirul Usul Nawadirul Usul littafin wani malami ne ba a ce mai al-Imam Tirmidhi ana ce mar al-Hakim Tirmidhi al-Hakim Tirmidhi wai cikon waliyan Allah dama sufi ne ba shakka yana cikin malaman farko yana cikin malaman farko amma in kana neman littafin da bai da hadisai ingantattu in ma ka samu ba su da yawa to ba kamar littafin al-Hakim Tirmidhi sunan shi Nawadirul Usul ana samun shi to idan ka dubi wannan littafin shi kadai zaka ga wannan labari amma duk littafin hadisi Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i kaman abin nan ashabu sunan ko musannafati ko al-masanid duk wani littafin hadisi har al-ma'ajim babu inda zaka ga labarin nan sai a littafi daya shine na al-Hakim Tirmidhi saboda kai sa in ka dubi bayanin Albani a littafin Silsilatu Da'ifa ya kawo labarin nan shine hadisin 313 yace wannan labarin batilun ƙarya ce aka yi wa Annabi Muhammad kuma Albani da yace ƙarya ce in ka dubi mujallal na farko shafin 485 yace inna hadha alhadith wadihun annahu min al-isra'iliyat shi wannan hadisi inda za ka karanta har zuwa ƙarshe a bayyana yake cewa an dauko shi ne daga wajen Yahudawa allati naqalaha ahlul kitab alladhina la ya'taqiduna al-ismata fil anbiya saboda su Yahudawa basu yadda annabawa ma'sumai bane su Yahudawa sun dauka kowanne annabi yana iya laifi kowanne annabi saboda haka zaka ga hatta Maryam mahaifiyar Annabi Isa basu batta ba sai da suka ce tana da farkanta wanda zaka gani hatta a Bible to wannan su yi batanci ga manzanni ba damuwa bace gare su saboda haka yace wa qad aqta'a Yazid ar-Raqashi farfa'ahu ila an-nabi sai aka samu daga cikin tabi'ai shi wannan mutumi malami Yazid ibn Aban ar-Raqashi da ya ji labarin sai kawai ya danganta shi da hadisin Anas ibn Malik akan cewa manzon Allah shi ya faɗa alhali kuma labarin gaba ɗaya ba shi da asali daga manzon Allah saboda haka yasa labari na ƙarya ba shi da wuyan ganewa ta hadisin manzon Allah idan malamin hadisi ya dubi hadisi in dai ya kware ma hadisi wallahi zai gaya ma hadisin nan yana da asali ko bai da shi akwai hanyoyin da ake ganewa wannan ƙarya ce daga cikin hanyoyin shine zaka samu littafan hadisi ba su ruwaito hadisin ba littafan hadisai masu ɗimbin yawa a samu babu wanda ya ruwaito hadisi sai wannan haka nan in ka dubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi zaka ga wannan labarin al-Imam al-Qurtubi ya kawo sannan ya dauko bayanin Ibn al-Arabi al-Maliki Ibn al-Arabi yace wannan labarin batilun qatan ƙarya ce tsantsa ba makawa haka in ka dubi tafsirin Ibn Kasir yana mujallal na 4 shafin 31 Ibn Kasir ya nuna kuskuren malaman tafsiri da yawa yana cewa qad zakara al-mufassiruna ha huna qissatan aktsaruha ma'khudhun min al-isra'iliyat inda zaka dubi littafin tafsiri zaka ga sun yi ta kawo labaran game da Annabi Dawud kuma labaran da basu dace ba akan cewar ga abin da ya faru da Annabi Dawud alaihi salam to shine ibnu kasiri ya yi magana akai yace lakinnahu da'iful hadisi inda la'imma al-aula an yuktasara ala mujarradi tilawati hadhihi al-qissa imma baka san baka gane fassaran ayan ba to idan ka kawo wannan gurin ibnu kasiri yace in ka fassara in ka fassara sai ka wuce kawai ka bar fahimtar ma'anarta ga Allah tabaraka wa ta'ala amma kar ka yadda ka dauko wani labari wanda bai inganta ba kai amfani da shi zaka ga hadisin al-litafin jami'ul bayan al-imam at-tabari yana daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan labari ya kawo labarin kuma in ka dubi tafsirin jami'ul bayan zaka ga riwayoyin da suka zo sun dan bambanta da waɗanda muka yi bayani cewa annabi Dawud ya tura mijin mata wa nazalal malakani ala Dawud sai mala'iku guda biyu suka sauko gidan annabi Dawud saboda su nuna mar kuskuren sa to wannan hadisin dai bai inganta ba daga cikin waɗanda suka nuna rashin ingancin hadisin akwai al-imam an-nasa'i shi kansa malamin da ake magana Yazid ibn Abban ar-Raqashi al-imam an-nasa'i ya nuna cewa bai inganta ba daukan hadisin sa zaka gani a littafin abu'afa wal matrukin mujallad na farko shafin 251 yace Yazid ibn Abban matrukun kuma al-imam an-nasa'i yana da wata ka'ida saboda kai sa daga cikin malaman hadisi al-imam an-nasa'i yana da kima shi al-imam an-nasa'i ba zai ce hadisin ba zai ce in yace malami mai rauni ne in ya fada to babu shakka duk wani masanin hadisi dama ya ce wannan malamin mai rauni ne saboda haka idan al-imam an-nasa'i yace wannan malamin ba a karban hadisin sa to ka daina malalubai ko zaka samu wanda yace hadisin ya inganta saboda al-imam an-nasa'i shine makura ga kuma al-imam ad-Dharqutni shi ma yana da littafi abu'afa wal mutrukin a shafi na 179 al-imam ar-razi a littafin tafsirin sa mafatihul ghaibi yana fassara wannan sura yace inna tilkar riwaya wannan labari ta inda duk ka dube shi zaka gane cewar bai inganta ba misali idan aka ce mala'iku sun sauko suna jayayya to kaga kenan an danganta jayayya ga mala'iku kuma mala'iku ba su sabon Allah daga nan ma an yi ma Allah laifi walamma kana minal mala'ika wama kana bainahuma mukhasama saboda mala'iku ba su husuma husumar da suke wanda Allah ya ba da labari ba haka bane muhawara ce wama baga ahaduhuma alal akhar ka nuna cewar mala'ika zai iya ƙarya kenan saboda mala'iku sun zo ma annabi Dawud suke cewa ni ina da awakai 101 wancan kuma yana da guda daya to idan da a ce masu tambayar ba su da awakan kaga sun yi ƙarya ga annabin Allah to kenan mala'ika yayi ƙarya idan aka ce mala'ika yayi ƙarya kaga nan ma kuma an yi laifi shi yasa yace fa hadhihi riwaya la tatimmu illa bi shay'aini in ka dauki hadisin ma za ka gane ɗayan biyu ne na farko isnadul kazibi ila al mala'ika idan ka yadda da wannan labari to ka yadda kenan mala'ika yana iya ƙarya na biyu fa يتوصل بإسناد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد أفحش القبائه إلى رجل كبير من أكبر الأنبياء ببان أبو نبي شيني دنغن تا زنبي غم في جرم دغا چكين أنبا وان الله إذا واتو دغا چكين ببا دغا چكين في جرم أنبا وان الله يسا يشي إلى رجل كبير من أكبر الأنبياء سبدا النبي داود ينا چكين من يان أنبا saboda kai sa ni santar irin waɗannan labarai shi yafi dacewa Ibn Hazmi haka nan shi ma yayi raddi yayi martani game da wannan hadisi da labari wanda ake danganta shi ga Annabi Dawud a littafin Al-Fasl fi al-Milal wa al-Nihal yana cikin Ibn Hudu shafin 39 yace inna ma kana zalika al-khasmu qauman min bani Adam Ibn Hazmi yace gaskiyar magana ita ce yanda Allah ya faɗa haka abin ya faru yanda Allah ya faɗa a Qur'ani haka abu ya faru amma ba za ka gaskanta wancan ba saboda wancan maganar banza ce dalili na uku wanda malamai suke cewa labarin nan bai inganta ba sana'ullahi ta'ala fil Qur'an saboda Allah ya yaba ma annabi Dawud a cikin Al-Qur'ani idan da a ce annabi Dawud zai yi wannan danyen aiki anya Allah zai kira shi ni'mal abdu Allah ya ce ma annabi Dawud bawan kwarai zai iya tura mutum ya tafi yaki in ya mutu ka aure matarsa a kira ka bawan kwarai kaga ya zama akwai tufka da warwara amma saboda kyan halin annabi Dawud shi yasa Allah ya ce ma annabi Muhammad isbir ala ma yaquluna wazkur abdana Dawuda shi yasa Allah ya ce ma annabi Muhammad kai koyi da annabi Dawud alaihi salam sannan na hudu in ka tuna a lokacin da Allah ya gama halittar annabi Adam alaihi salam akwai hadisin da aka samu riwayar Abu Huraira hadisi ne ingantacce lokacin da Allah ya gama halittar annabi Adam manzon Allah ya ce masaha lamma khalaqa Allahu Adam masaha dhahrahu sai Allah ya shafi bayan annabi Dawud annabi Adam wannan haka annabi ya faɗa Allah ya taba bayan annabi Adam da hannunsa da Allah ya taba bayan annabi Adam da hannunsa fasaqata min dhahrihi kullu nisma huwa khaliquha min dhurriyyatihi ila yawmil qiyama Allah yana taba bayan annabi Adam sai zuriyar annabi Adam suka zubo daga bayansa duk wani dan adam da zai fito a karkashin annabi Adam sai da ransa ya fito ya zubo daga kashin bayan annabi Adam har zuwa tashin kiyama waja'ala baina aynai kullu insani minhu wa bisan min nuri sai zama kowanne dan adam yana da haske da Allah ya bashi a haske a tsakanin idanunsa summa aradahum ala adam sannan sai Allah ya tattaro waɗannan rayuka sai ya bijiro su ga annabi Adam alaihi salam sai annabi Adam ya ce a su waye waɗannan haka sai Allah ya ce zuriyanka ne to annabi Adam yana ta dubawa fara'a rajulan minhum sai ya ga daga cikin rayukan nan akwai rai daya wabisuma baina ainihi hasken da ke goshinsa yana daga cikin hasken da suka fi tsanani sai sha'awarsa ta kama annabi Adam sai ya ce rabbi man haza daga cikin waɗannan zuriyar nawa waye wannan haskensa ya fi yawa fa kala sai Allah ya ce haza rajulun min akhiril umam min zuriyatika wannan yana daga cikin mutanen da su zo a ƙarshen al'umomi ashe kaga annabi Dawud ma yana ƙarshen al'umma ƙarshen ma fa zuriyar annabi Adam bare mu na yanzu to da annabi Adam ya duba sai ya ga yana da haske sai Allah ya ce masa sunan wannan bawan Allah Dawudu annabi Adam sai ya sha'awarsa saboda hasken da ke goshinsa sai ya ce rabbi kam ja'alta umrahu shekara nawa ka bashi sai ya ce 60 sana na bashi shekara 60 zai a duniya sai ya ce ai rabb abinda nake so da kai zidhu min umri 40 sana Allah ka kara mishi 40 ina so yayi 100 saboda hasken da ke goshinsa yayi sha'awarsa ka san dalilin wannan haske ibadar annabi Dawud ibadar annabi Dawud ta gamsar da annabi Adam har annabi Adam ya kara mashi shekara 40 a nashi shekaru domin shi annabi Adam Allah ya ba shekara 1000 ne saboda haka da ya sha'awar hasken da yake goshin annabi Dawud sai ya ce to a kara mashi shekara 40 ya cika 100 saboda me dan ya ci gaba da bautar Allah idan aka ce mutumin da annabi Adam ya sha'awarsa tun a farkon halitta ya za a yi a danganta fasikanci gare shi to sannan na biyar akwai hadisai da aka samu daga bakin manzon Allah shi kansa wanda daga ciki akwai riwayar al-Imam Muslim babu nahyi an sawmi dahari hadisin Abdullahi ibn Amr yana tsananta azumi musamman annabi ya tashi takannas sai je har gidansa yana zuwa ya zauna da shi ya ce masa sum yawman wa aftir yawman ka riƙa azumin rana guda ka sha rana guda in ka yi yau ka aje gobe tunda kai mai son azumi ne sai manzon Allah ya ce wa zalika siyamu Dawud alaihi salam wannan shi ne azumin annabi Dawud to annabi bai tsaya haka ba sai da ya ce wa huwa a'dalu siyami shi ne mafi adalcin azumi sai annabi Muhammad bai tsaya nan ba yace fa innahu kana a'badan nasi manzon Allah yace saboda duk halittan dan adam ba a taba samun mai bautar Allah kamar annabi Dawud ba kaga manzon Allah ya bada shaida ai saboda tsananin bautar Allah yasa Allah ya sa mishi haske a goshi annabi Adam ya iya ganin sa tun farko to kaga annabi ya tabbatar azumi mafi daraja shine na annabi Dawud manzon Allah karshen ta ma yace babu dan adam da yafi annabi Dawud da ibada wannan hadisin yana sahihu muslim akwai riwaya ta al-Imam Bukhari tana babu ahabbi salati ila Allah salatu Dawud musamman al-Imam Bukhari yayi babi sallar da Allah yafi so gaba daya a duniya ita ce sallar annabi Dawud alaihi salam to zaka ce ya ba a ce sallan annabi Muhammad ba ai ka ji anan ma wa ya fara ce ma annabi kai koyi da annabi Dawud ai Allah ne wasbir ala ma yaquluna wazkur abdana kaga abinda Allah ya ce ma annabi Muhammad kai hakuri da kafirai kuma ka tuna bawan mu annabi Dawud saboda haka annabi Muhammad sai ya zama yafi kowa koyi da annabi Dawud alaihi salam shi yasa sai al-Imam Bukhari yayi babi ma wannan hadisin yace yake cewa babu ahabbis salati babu ahabbus salati ila Allah salatu Dawud dan a wannan riwaya ta al-Imam Bukhari manzo Allah yace ahabbus salati ila Allah salatu Dawud alaihi salam sallar da Allah ya fi so ita ce sallar annabi Dawud wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud kuma mafi sallan azumin da Allah ya fi so shine azumin annabi Dawud kaga sallar kaga azumin in kana son Allah ya karba kana son azumin da yafi daraja kai irin na annabi Dawud to saboda haka yasa a zamanin sayyiduna ali yace duk wanda naji ya karanta hadisi na cewa annabi Dawud ya aure matar wani yace sai na mai bulala sayyiduna ali ya faɗi wannan lokacin yana halifa zaka gani a tafsirin al-Imam Muhammad bin Muhammad Abu Su'ud da ake kira Irshadul Aql As-Salim yana mujallal na 7 shafi na 222 wannan ayar da muke karantawa babu shakka duk wani labari da ya nuna maka cewa annabi Dawud ya tura wani yaki saboda ya mutu ya aure matarsa ƙarya ne abinda Ibn Hazm ya faɗa yanda ka ji labarin nan Allah ya kawo haka abin yake me ya faru babu shakka abin da ya faru kenan mutane biyu sun zo ga annabi Dawud alaihi salam mutane biyu sun zo ga annabi Dawud ba mala'iku ba in ka ce mala'iku za a yi musu ƙarya mutane biyu suka hauro sannan kuma ai ka ji yanda ma Allah ya bada misali da labarin Naba'ul khasm idh tasawwaru al-mihrab a lokacin da suka hako suka shigo gidan sun gaya ma annabi Dawud damuwarsu kuma hakika gaskiya ne haka din ne mutum ɗaya yana da awakai 99 ɗaya yana da akuya ɗaya yana ci saboda haka annabi Dawud bai saurari bayanin mai akuya 100 ba ɗaya ba sai yayi hukunci ka ji inda laifin annabi Dawud ya tabbata me ya laifinsa ai ya kamata ka saurari bayanin wanda ake ƙaransa albayyinatu liman idda'a wal yaminu ala man ankara alƙali idan wani ya taho da ƙara saboda ka ji ƙarar akwai zalunci sai ka tunzura baka saurari bayanin wanda ake ƙaransa ba har ka yi hukunci to babu shakka ka yi kuskure shi yasa nan take annabi Dawud ya gane cewar Allah ya mai jarabawa sai ya fadi yayi sujuda ga Allah tabaraka wa ta'ala yana neman gafaran sa me Allah ya ce a gaba faghfarna lahu zalika sai muka gafarta mu annabi Dawud alaihi salam Allah ya gafarta mishi wannan ke nuna cewar alƙalanci yana da babban hadari saboda ka dole ayi hattara Allah ya ce wa inna lahu indana la zulfa yana da kusanci gare mu wa husna ma'abin da kyakkyawar makoma annabi Dawud yana da daraja a wajen Allah tabaraka ta'ala a lokacin ma da yayi sujuda har ma aka samu hadisin manzon Allah wato wani mutum ne ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah nayi mafarki a mafarkina ina sallah a bayan wata bishiya wata itaciya fasajattu da na iso wajen sujuda sai na yi sujuda fasajadat ash-shajara ita ma bishiyar da nake karatu a kusa da ita a bayanta da na yi sujuda ita ma sai na ga ta yi sujuda saboda wannan sujuda da na yi sai na ji a sujudar ita wannan bishiyar tana cewa Allahumma uktub li biha indaka ajra wa ba' anni biha wizra waj'alha li indaka zukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawuda kai sujuda a mafarki sai ka ji bishiyan tana wannan zikiri a sujudanta to shine ya taho ya samu manzon Allah ya ce ya rasulullah ka ji mafarkin da nayi to shine Abdullahi ibn Abbas yace to ai ana nan wata rana sai naga annabi ya karanta ayar da ake sujuda da annabi ya karanta kawai sai naje na wannan addu'ar da mutumin nan yake yi me yasa saboda Allah ya ce ya tuna annabi Dawuda so duk wani alkhairin da ya shafi annabi Dawud wanda yafi saurin rikewa shine manzon Allah saboda kai sa wannan addu'an tana cikin addu'o'i mafi daraja wanda in kai sujudu tilawa za ka yi ta me Allah ya ce ma annabi Dawud a ƙarshe
ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi'il hawa فَنَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ
إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
wannan aya ita ke nuna hujjar cewa abinda ya faru yanda kaji a cikin alkurani haka ne annabi Dawud an kawo kara ya saurari mai kara bi saurari wanda ake karasa ba shine laifin sa shi yasa sai Allah ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard mun sanya ka ka zama halifa a doron kasa shugaba ne kai alkali ne kai mai hukunci fahkum bainan nas bil haqqi ka tabbata kana hukunci da gaskiya a tsakanin mutane wala tattabi'il hawa karka yadda ka bi son rai idan ka ji ranka ya so abu karka yadda ka bi shi fayudillaka an sabilillah wannan son rai yana iya batar da kai ya raba ka da hanyar Allah innal ladina yadilluna an sabilillah wadanda suke batar da mutane su raba su da hanyar Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab saboda kai sai adalci ga shugaba ya zama dole idan shugaba bai yi adalci ba to yana da azabar da take jiran sa a ranar tashin kiyama domin kar ka manta annabi Dawud shugaba ne shi yasa Allah ya fara da ya Dawud inna ja'alnaka khalifa amma kaji abinda Allah ya faɗa a ƙarshe lahum azabun shadidun idan shugaba bai yi adalci ba zai samu azaba mai natsanani me dalili bima nasu saboda watsi da yayi da dokar Allah a yawmal hisabi wato wannan azaba za ta same shi a ranar hisabi Allah ka tsare mu Allah ka shige shi wa gabanin mu da alƙalan mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب